sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Binti Esther ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 13 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Maryam ba mu kanin labarai.
A yau Laraba ake saran majalisar wakilan Amurka za ta kada fura'a akan tsige shugaba Donald Trump karo na biyu, abinda ba a taba yi ba a tarihin Amurka. Masu gabatar da kara a Amurka sun faɗa a jiya Talata cewa sun gano mutane fiye da 170 da ta yiwu a tuhume su akan aikata manyan laifuka dangane da mummunan farmakin da aka kai akan ginin majalisar dokokin Amurka a makon da ya gabata. Amurka na canza tsarinta na raba rigakafin cutar COVID-19. Yanzu kasar ta saki miliyoyin rigakafin da aka ajiye da don zagaye na biyu da za a ba Amurkawa 'yan shekara sama da 65 da kuma waɗanda ke fama da wata larurar rashin lafiya.
To madalla, a Najeriya za ku ji cewa biyo bayan wata sanarwa da hukumar tsaron farin kaya ta DSS ta fitar, inda ta bankaɗo wani shiri da wasu mutane ke yi na ingiza rikicin addini a ƙasar. Wasu 'yan ƙasar sun tofa albarkacin bakinsu kan batun. Muna tafi da ƙarin bayani. Za kuma ku ji cewa a wani abin da suka kira yunkurin toshe hanyoyin magudin zaɓe, jami'in hamayya a jamhuriyar Niger sun aika wakilai ga hukumar zaɓe bayan da suka shafe shekaru sama da uku suna ƙauracewa ayyukan hukumar saboda a cewarsu haramtacciya ce. Sannan kuma ana tafi da shirin ciwon yamaci wanda Aisha Ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar, amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A yau Laraba ake saran majalisar wakilan Amurka za ta kada kura'a akan tsige shugaba Donald Trump karo na biyu, abinda ba a taba yi ba a tarihin Amurka. 'Yan Democrats suke da rinjaye a majalisar kuma suna da isassun kuri'un da za su amince a tsige shugaban, amma yanzu ana samun karin 'yan Republican da ke goyon bayan kudirin. 'Yar majalisa Jamie Herrera Butler ta sanar a yammacin jiya Talata cewa za ta kada kura'a goyon bayan tsige shugaban. Ta faɗa a wata sanarwa cewa Trump ya saba alƙawarin da ya ɗauka a matsayin shugaban ƙasa. 'Yar majalisar wakilai Liz Cheney, kuma ɗaya daga cikin shugabannin 'yan Republican a majalisar wakilai da take bayyana goyon bayanta akan tsige shugaban, ta ce ba a taɓa samun cin amanar da shugaban ƙasa ya yi ba kamar wannan. Masu gabatar da ƙara a Amurka sun faɗa a jiya Talata cewa sun gano mutane fiye da 170 da ta yiwu a tuhume su akan aikata manyan laifuka dangane da mummunan farmakin da aka kai akan ginin majalisar dokokin Amurka a makon da ya gabata, kuma ana sa ran adadin zai karu zuwa ɗaruruwa nan da makonni masu zuwa, yayin da ake ci gaba da farautar masu zanga-zangar da ke goyon bayan Trump da suka afka ginin. Michael Sherwin, muƙaddashin attorney Amurka na gundumar Columbia, ya faɗawa manema labarai cewa ana tuhumar sama da mutane 70 ya zuwa yanzu a gundumar ta Columbia, yayin da masu gabatar da ƙara ke ƙoƙarin tuhumar aƙalla wasu su 100. A halin da ake ciki, shugaban 'yan Democrat a majalisar dattawan Amurka Chuck Schumer ya ce ya kamata a hana masu goyon bayan shugaba Donald Trump da suka kai farmakin a ginin majalisar dokokin ƙasar shiga jirgin sama. Ya kira gungun mutanen masu tarzoma da ke barazana ga tsaron ƙasa, kuma ya kamata a sanya su a jerin sunayen waɗanda aka haramtawa tafiya ta jirgin sama. Hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta ce tana duba shawarar haramtawa mutanen tafiya ta jirgin sama. Amurka na canza tsarinta na raba rigakafin cutar COVID-19. Yanzu ƙasar ta saki miliyoyin rigakafin da aka ajiye da don zagaye na biyu da za a ba Amurkawa 'yan shekara sama da 65 da kuma waɗanda ke fama da wata larurar rashin lafiya. A lokacin da aka yi hira da shi a wani shiri na gidan talabijin ɗin ABC na safe, sakataren harkokin lafiya na Amurka Alex Azar ya ce tsarin bada rigakafin a ƙasar ya maida hankali ne akan ɓangare guda. Ya kuma ce amma sabon tsarin ba zai shafi Amurkawan da ke jiran rigakafin kashi na biyu ba. Yayin da ake samun hauhawar masu kamuwa da cutar COVID-19 a faɗin Amurka, shugabannin jihohi da yawa na nuna ɗari-ɗari akan ɗaukar ƙarin matakan taƙaita fita.
Tunan ba da jimawa ba, Maryam za ta kawo mana ƙarashin labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, biyo bayan wata sanarwa da hukumar tsaron farin kaya ta DSS a Najeriya ta fitar, inda ta bankaɗo wani shiri da wasu mutane ke yi na ingiza rikicin addini a ƙasar. Wasu 'yan ƙasar sun tofa albarkacin bakin su kan batun. Mai magana da yawun kungiyar Jama'atu Nasrul Islam a jihar Filato, Malam Sani Mudi, ya yaba da fadakarwar ta hukumar DSS, ya kuma hori 'yan Najeriya da su sanya kishin ƙasa a zukatan su. Daga Filato ga rahoton da wakiliyar murya Amurka Zainab Babaji ta aiko mana.
Biyo bayan wata sanarwa da hukumar tsaron farin kaya a Najeriya, wato DSS ta fitar, inda ta bankaɗo wani shiri da wasu mutane ke yi na ingiza rikicin addini a ƙasar, al'ummar ƙasar sun tofa albarkacin bakin su kan batun. Sanarwar da ke da sanya hannun jami'in hulɗa da jama'a na hukumar DSS a Najeriya Peter Afunnaya da ke yawo a kafafen sada zumunta ta zayyana jihohin Sokoto, Kano, Kaduna, Plateau, Rivers, Oyo, Lagos da waɗansu jihohin kudu maso yamma a matsayin wuraren da rikicin addinin zai shafa. Mai magana da yawun kungiyar Jama'atu Nasrul Islam a jihar Plateau, Malam Sani Mudi, ya yaba da fadakarwa da hukumar tsaro ta DSS ke yi.
Hukumar DSS tunda ita ce hukuma ta tsaro wanda take bin diddigi na abin da ya shafi tsaron ƙasa. Mun gamsu an aka lura da abubuwan da ake yi da rubuce-rubuce da yunkuri da aka yi da dama ƙanƙanin abu sai ke ga an mai da shi na addini. Amma kaga abin da yake na gyara ne ka faɗe shi da kyakkyawan kuɗi da kyakkyawan niyya.
Farfesa Yusufu Turaki, ɗaya daga dattawan Najeriya da ya bada gudunmawa wajen yin garan bawul a kundin tsarin mulkin Najeriya, ya ce waɗanda ke da haƙƙin tsaron 'yan Najeriya ba su ɗauki harama ba.
A Najeriya yau, waɗannan mutane, police ko soja, ba su da niyya su maganci wahalun tsaro, ba su da shi. Soja da ya tara kuɗi zai je yaƙi a kashe shi, wa zai kashe kuɗin da ya tara? Gwamnati kanta, waɗanda suke rike manyan makamai a gwamnati, ba su da kaunai 'yan Najeriya a zukatansu, babu ko kadan. Najeriya tana da kuɗi na yin duk abinda Najeriya take so ta yi domin jama'a su ji daɗi.
Shi ko tsohon jami'in 'yan sanda kuma tsohon kwamishina a jihar Filato, Alhaji Abubakar Dashe, ya ce Najeriya na buƙatar ƙarin 'yan sanda don tsaron ƙasar.
'Yan sanda yanzu sun kasa gaba ɗaya ko ina a Najeriya. Shugaban ƙasa da ya ce a ɗauki 'yan sanda 10,000. Sai kuma gashi ana rikici tsakanin Inspector General da Police Service Commission. Sun ɗauki kansu sun kai kotu. An dakatar da wannan ɗaukan 'yan sandan da ake so a yi din. Shugaban ƙasa gaskiya ya ja musu kunne.
A cewar wani mai fashin baki Mr. Kichime Gwatau, DSS ta yi namijin kokari wajen gano ɓata garin da ke neman tada rikici.
Mune maraba da irin wannan mataki da suka ɗauka. Sai dai kuma gaskiya tana da aiki. Tambaya na farko shi ne, su jami'an wannan DSS sun yi da ɗa'a isasshe da ba a ce sun sami yaduwa cikin al'umma da har za su cimma burin kare al'umma? Idan za su iya ba mu ansa wa'innan tambayoyi, to nan ne Najeriya za su iya fara samun bege a kan ita wannan hukuma.
Najeriya dai na fusar ɗimbin matsalolin tsaro da suka hada da kai hare-hare kan al'umma, satar mutane don neman kuɗin fansa da sauran ayyukan ta'addanci. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Madalla, an gaishe ki Zainab Babaji. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam da ƙarshen labaran duniya.
Takunkuman da Baitul Malam Amurka ya sanya kwanan nan akan wasu manyan 'yan siyasar Iraki a matsayin waɗanda suka saba haƙoƙin bil'adama ya janyo mabambantan ra'ayoyi a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita, inda a fili gwamnatin ƙasar ta bi sahun muryoyin da ke goyon bayan Iran wajen yin Allah wadai da matakin. Amurka ta ce takunkuman da ta sanar da sanyawa a makon da ya gabata a kan Fali Al-Fayyad, shugaban hukumar PMC ta ƙasar wadda ke sa ido a kan mayaka, ta sanya shi ne saboda zargin Al-Fayyad da hannu a kisan wasu masu zanga-zangar lumana ta nuna ƙin jinin gwamnati shekaru biyu da suka gabata. Al-Fayyad, wanda tsohon mai bada shawara ne akan harkokin tsaron ƙasa, an yi imanin shi ne jami'in Iraki mafi girma da Amurka ta sanyawa takunkumi a cikin 'yan shekarun nan, abinda ke ƙara yiwuwar dagula dangantaka tsakanin ƙasashen biyu, yayin da wasu 'yan majalisar dokokin Iraki suka sake yin kiran Amurka ta janye dakarunta daga ƙasar. Ministoci biyu na shugaban kasar Malawi, Lazarus Chakwera, sun mutu a jiya Talata sanadiyar cutar COVID-19. Kasar da ke kudancin nahiyar Afirka na fama da hauhawar masu kamuwa da cutar. A wani jawabi da ya yi ta talabijin, shugaban ya buƙaci 'yan Malawi su kiyaye matakan kariya daga cutar da aka sanya. Da yake magana da manema labarai daga gidansa da ke Lilongwe babban birnin kasar, shugaba Chakwera ya bada umarnin a sassauto tutocin kasar, ya kuma ayyana kwanaki uku na jimamin rashin ministocin. Kafin mutuwarsu, Bello Kanyama shi ne ministan harkokin ƙananan hukumomi, shi kuma Muhammad Siddiq Miya ministan sufurin kasar. Mutuwar suna zuwa ne yayin da Malawi ke fama da hauhawar adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 da ba a gani ba a baya a ƙasar.
An gaishe ki Maryam Dauda. To a wani abin da suka kira yunkurin toshe hanyoyin magudin zaɓe, jami'in hamayya a jamhuriyar Niger sun aika wakilai ga hukumar zaɓe bayan da suka shafe shekaru sama da uku suna ƙauracewa ayyukan hukumar saboda a cewarsu haramtacciya ce. Tun a washegarin zagayen farko na zaben shugaban ƙasa da ya gudana a ranar 27 ga watan Disamba shekarar 2020 ne, jam'iyyun ƙawancen hamayya na CAP suka ƙuduri aniyar aika wakilansu ga hukumar zaɓe. Wakilin murya Amurka a Yamai, Sulemomini Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Tun a washegarin zagayen farko na zaben shugaban ƙasa da ya gudana a ranar 27 ga watan Disamban 2020 ne, jam'iyyun ƙawancen hamayya na Cap 2021 suka ƙuduri aniyar aika wakilansu a hukumar zaɓe bayan da suka gano cewa rashin aika mutanen da za su fake musu ƙuri'u ya taimaka wa jam'iyyar PNDS mai mulki wajen murɗa sakamako ya sarranta a wurare da dama. Mafari kenan suka gaggauta tura waɗannan wakilai da tuni shugaban ƙasa ya saka hannu akan takardar tabbatar da wakilcinsu a hukumar ta seni, kamar yadda kakakin kwamitin yakin zaben yan adawa Bana Ibrahim ya bayyana.
Mun yi gwagwarmaya shekaru da sun kashe mu na ganin cewa an kawo babban sauyi a cikin tafiyar da harkokin seni. Shi Isu Muhammadu da gwamnatin shi sun yi tsayin gwamin zaki, to yanzu muna cikin yakin zaɓe kuma aski ya kai gaban goshi. Mun ka ce yanzu tilas ne mu koma a can senikin domin ba lokacin bane a zanna ana kallon su sai a je a sa ido a ga kakanin ake aiki kuma mu kare ƙuri'un dan takararmu.
Jam'iyyar PNDS tarayya ta yi na'am da wannan mataki da take kallo a matsayin wani ci gaba a kokarin hada kan bangarorin siyasar wannan kasa bayan shafa shekaru akalla uku ana cece kuce a game da halaccin hukumar seni, inji wani mai magana da yawun jam'iyyar mai mulki Adamu Manzo.
Kasan ita siyasa batta yiwa kai zaman to kai kace komi ka kaurace za kai siyasa, an aka kawo jam'iyyar siyasa dan neman iko ake kawo, kuma shi neman iko a demokradiya menene? Zabe ne. An baka tayi ba zabe baka samu iko, kenan babban ci gaba ne aka samu. Yanzu da 'yan adawa suka gani da ya kamata su zo su shiga hukumar zabe ayi komi tare da su a tabbatar da halarta kowa da kowa, kuma ayi shi cikin haɗin kai, ayi shi cikin fahimtar juna.
Su ma 'yan rajin kare demokradiya sun yaba da wannan yunkuri na 'yan adawa. Jami'i a kungiyar OPEL mai aikin sa ido a sha'anin zabe Salisu Amadu ya ce samun wakilcin bangarori a hukumar zabe hanya ce da ke kawar da dukkan wani shaku.
Su da kansu 'yan adawa in suka sa mutanen nasu in za a yi sata goma, idan suna nan sai a rage a yi biyar, in kuma suna tsaye sai a yi rage a yi biyu, in kuma sauran suna sai a yi 50-50 injin nasara. Kenan kar sai abubuwa nan da zamanto in an ba kowa hakin shi to sai kaga karkashin rumfar wannan da an zo babu ƙananan tsangwama.
Hukumar mai wa'adin shekaru shida na kunshe ne da wakilan dindindin 13 waɗanda suka hada da biyar na bangaren rinjaye, biyar na 'yan adawa, sai biyu na masu sassaucin ra'ayi da wakili guda na kungiyoyin fararen hula. Yayin da ɗaya bangare kowanne daga cikin 'yan takara 30 da suka fafata a zagayen farko na zaben shugaban ƙasa ke da wakili guda na musamman waɗanda su ma a jiya shugaba Isu Muhammadu ya saka hannu a kan takardar tabbatar da su a matsayin amintattun wakilai a idon doka. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sule Mummuni Barma da ya aiko mana da wannan rahoton. Masu sauraro kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com, muryaamerica.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma sai ku dadi gyara zama don shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa a shirin Cibiyar Yammaci tare da ni Aisha. Yayin da muke dafa shiga shekara daya da fara gabatar da wannan shirin, za mu kawo muku wasu ƴan kutsure daga cikin shirin da suka gabata. Shirin Ciwon Yammaci na farko, iyali na fahimtar dalilin da ya sa mata suke kishi ba tare da wani dalili ba. Lamarin da mutane da dama suke gani yana bada gudunmawa wajen koma bayan mata a al'amuran cigaban rayuwa. Kamar yadda hira ta Hajiya Bilkisu Dangaji, Hajiya Mariya Kashi ta shaida, na fara da musu tambayar dalilin da ke janyo kishi a tsakanin mata.
Gaskiya ne in mace idan kuma da dama ce yawanci lokuta ba shi da kamar akwai gaban nan. To dalili ko shi ne ita mace Allah ya halice ta ina da kishi a jikinta.
To ko da ma ba an da hada ta da ita wancan da ta hadu da itar karin farko?
Haka ne, kusan wata ba da san ta ga wata ta dara ta ne kawai. Ina ga shi ne da
dalili. Hajiya Bilkisu.
Wato wannan kishi muna nan tare da shi yana cikin zuciyar mu. Za ki ga cewa ko yaushe za a haɗu mace in kin ga kun zama kusa-kusa tare da ita, to yana iya yiwuwa ta kishi ko kuma level ɗin ku daya. Amma da zaran ita wacce kuke taron nan ta ga cewa kina neman ki fita ko ki kamo ta abin da take da shi, wallahi ko jinin ku dai sai kin ga an samu canji. Wato kamar yadda kika ce ciwon yammaci ya kamata ya zama to eh na yammaci ne, a ce mace mai ciki. Dole duk wani damuwan shi na mai ciki namiji ba zai taba fahimtar me kike going through da wannan abubuwan da ke faruwa daga samun ciki, labor, haihuwa da rainu ba sai mace ƴar uwa a wannan daidai. Amma idan ya zo wani lamari na rayuwa muna da kishin junan mu. Saboda kamar in za ki fahimta ko a siyasa ne masu siyasa in aka zo za ki ga ana yawon siyasa ana za ki ga mata na bin mai ita shugaban ki haka nan da an zo wurin zabe to wallahi sai ki kauce ba za su zabe ta ba saboda tsananin kishi kar ta zama wani abu sai a je a tawo na miji. To kishin da muke da shi ne duka natural.
Mutane da dama suna tunani cewa kishin yammaci yana tasowa ne idan suka bari mutum daya.
To yanzu ba haka bane ba. Za ki ga ba mijin ku ɗaya ba ba ku haɗa ma dangi ba. Amma dai wato kishin yana da dai an ga cewa za ka zama wani abu. To ba zan gaya miki ko ‘ya’yanka aka ga suna neman su ɗaukaka to sai kin ga wasu matan suna kishi da kai. Amma da fa kuna tare an ga cewa ke ba komai ba ne, ‘ya’yan shi ba komai ba ne, ita ta fi ki da zarar an ga ka taso. Ban san me yake jawo wannan kishi tsakanin mu mata ba kuma mata sun fi haka.
To ni Hajiya Mariya.
Na'am. To ni ina ganin ko wannan abin fa kamar halitta ce.
To amma halitta ba abin da ya hada ka da mutum ka rika kishi da shi?
Ni kin ga kamar ko ana ƴan matan ci kina tare da kawai kuna komi tare kwana tare cin abinci tare duk ran da kika samu mijin aure. To daga ranar nan wannan kawa ta ce kuma za ta canza miki.
A takaice to ana ta magana cewa a samawa mata wani kaso mai tsoka a cikin mukamman gwamnati. Hakan za a kai ga cimma wannan bukata?
Za a ce saboda ai idan mace ta samu ta haye din kuma ai tana aiki mai kyau.
Tana aiki mai kyau amma ta yaya za ta kuma tafi da ƴan uwanta mata domin a gudu tare a tsira tare?
Sai dai kawai mata mu zo yanzu mu zauna mai tunani mu sake hali.
Akwai masu cewa ma kwalliya da mata suke ba dan mazansu suke yi ba suna yi ne dan ƴan uwansu mata. Hajiya Bilkisu.
Wannan magana tabbas dan wato za ki ga cewa idan ma wani sha'ani kika ji kwalliyan da kika yi da an je wato ya zo wani abu ake wai sai ma an kalli irin ƙasar zanin me kika daura sai an kalli kunnuwan ki menene kika sa. Sai ki ga wanda suke taron wanda harkar su dai sai ki ga an ce ai ma ba gwal bane wannan duka fashion ne. Kin gani wannan fashion kamar yadda Hajiya take ƴar uwa na abokiyar magana ta yana nan a cikin mu ne. Sannan kuma mu ma matan yanzu kika ko a hanya in kina tuki namiji zai daga miki kafa ki wuce amma mace za ta danki ke ga mace ƴar uwarki wallahi in kika je junction har na ba za ta daga miki kafa ba za ta wuce in kika ga an tsaya maka to na miji ne
to hajjia ma
amma ko mace ake neman wa a sa in an sa ta za ki ga da yawa ba za ta dauko
wannan mata
din ba matan yawa za ta so ta yi mingling da maza dan za ta ce matan munafikai ne
ya kai ni ga tambayar da nake so in yi cewa wani irin illoli hakan yake haifarwa wanda yake jawo koma baya a cikin al'amuran su na ci gaba
wanda ke faruwa ga sace ce tsakanin mata bari dan koma baya kadan wajen kwalliya kwalliyar nan ita ce jaza gasa me kika daura me kika sa ɗan wato bari in dinka kaza bari in sa kaza su gani kin ga akwai wannan
amma gani nake rayuwa yanzu ta wuce na batun su tira kawai yanzu ana magana ne na wani irin gudunmawa za a bayar domin a samu ci gaba a rayuwa a duniya
ta wannan gasa da ta jasa kici tsakanin mata ta kawo koma baya ta hanyar mata sun mai da hankali akan wasu abubuwa daban maimakon su koma akan nan ci gaban kasa
domin tabbatar da batun da shirin na farko ya banka dona gazawar mata wajen mara wuyan wasu mata bakin siyasa mun karbi bakuncin Hajiya Hafsat Tijjani da Hajiya Aisha Aminu
siyasa mata suke kishin zaben mata ƴan uwansu kuma abin da yasa mata suke yi wannan kishin don girman kan mace ce za ka tafi da ya mama ta baya ka samu kujera tana samu kujerar ba za ta tsaya cewa kowa aiki a farko yake tsayin shaddu ba ko kuma inda aka taso ba a'a take zama ita ce tsayawiya kaje da mata da zabe su kaman bayi za ta je oga alƙila ta jaka sai ga ni to yana abubuwan kike duba muke kishi za mu san mu kike da umma ce amma na miji ne ka zabe shi zai zama zaka ya san kai wahada da shi amma mu ce a'a
to ko ya aka haka
sai to din da mata suke gudun zaben mata
to haka ne
haka ne gaskiya tsakanin da annan mace cannot be competent and strong like a man dan muna da rauni muna da tosai akwai inda za a ce namiji ya je gaskiya ba zai iya zuwa mace ba ta iya zuwa ba kuma zai yiwu mace da aka zaɓe ta tana haihuwa to mace in ta za cikin lebo aiki ya taso ta ya za ta yi ta saki lebo ta je wurin aiki kuma wannan akwai cikas a wannan wurin mata suna message akwai wata yanki ita na message wallahi zazzaɓi take kamar mai typhoid ba za ta iya ajiye wannan message mace ta je wurin aiki gaban ta a ci a siyasa kuma yanzu a yanzu siyasa ya zama da yan banga ba mutunci mace ne da fito ta ji tana yaƙe-yaƙe da maza ba gaskiya
idan batun mace za ta iya haihuwa ya jawo mata tsaikowa kan aiki ne ba kya gani za a iya kawo kan wannan matsala
a arewa ne muke da wannan saboda mu matan arewa ƴan gata ne
to shimfiɗar da kika yi na farko cewa kishi na daga cikin muhimman dalilan da ya sanya mata ba sa son mara wa ƴan uwansu mata baya ba kya ganin haka yana jawo musu wani cikas a al'amuran su na yau da kullum
malama maganar kishi da hasa ta yi gaskiya ne maganar kishi gaskiya ne mu mata tsakani da Allah ba ma son kanmu ba mu son junanmu yau idan mace kika je kika mara mata baya ta shiga office yau ta samu ruwa rana iska inuwa kuna kaje ka mara mata baya ta abin nan but me to me ko ina son in ga cewa mata sun samu guraben aiki a yanzu
to duk da cewa ana kokawa da rashin bada gurin mata a fagen siyasa Hajiya Aisha Jafaru Kwage ta ce mata sun yi mata rana domin irin nasarorin da ta cimma a siyasa a jihar Kano Najeriya
a fagen kalgan mai nufi cewa mai ɗaukar sauta ba ce wallahi duk Kano babu su yi kaɗai
yaya mu'amalar ki da sauran mata da kuma irin goyon baya da suke baya ki a matsayin da kike rike da shi
eh to ni alhamdulillah ni ban taɓa samu rashin samun goyon baya daga wajen mata ba dogaro da jajircewa ta saboda kin ga mazaɓata nan ta fage a akwati na 024 ban taɓa faɗuwa zaɓe ba kowaye da ta kai bin da kai a akwatin ina ka da kai da izinin Allah kuma ba wanda ya bani wannan support din illa mata na mazaɓata da local government ina ban taɓa faɗuwa a akwati na
bari mu ɗan yi waiwaye Shehra Jibril a shekara ta 2011 ta tsaya takara, wanda a wannan zaben da aka yi ita kadai ƙuri'ar da ta samu shine ita ce tata kadai dukkan matan da suke bata goyon baya a lokacin campaign da ya tasiri ba a lokacin zabe.
To abin da zan ce cewa ga Ahmadu wannan abin takeici ne, wannan abin mata mu duba wa kanmu wannan matsalan, kuma ina mai tabbatar miki ba haka kawai suka jefa mata ƙuri'a ba. Kin san Najeriya abin da yake cutar mu kudi, kin ga wannan kudin delegates din tanan aka siye su suka kimura mata baya. Kwaɗayin kuɗin delegates ne ya jawo ba su jefa mata ba, da in ana raba diamond da gold sai su marawa ƴan uwarsu mata baya. Ai shi ba ki fito takara ba, ba ki zamanto kina da magoya baya ba. In dai za a tafi filin primary election na shugaban ƙasa ko na gwamna, to duk mutumin da a yanda muke sarayau da ƴancinmu nake gaya ne, to duk mutumin da ya ɗauko akwatin kuɗi ya zo wannan filin daga, to ba za a yi kallon cancanta ko dacewa ki ba, ko kuma a'a bari mu canja yau mu dubi ɗan uwanmu mace ta fito mu ga irin gudunmuwar da za ta bayar da rawar da za ta taka. A'a ana zuwa da wa'annan mint ɗin gargajiya lana.
To mai sauraro, ya abin da za mu iya kawo wa kenan a cikin shirin ciwon ƴamaci a yau, a makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya ba mu iko za mu sake kawo wasu muhimman maudu'in da muka tattauna a baya. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, sai wacce ta daidaita mana sauti Julie Mathers Gresham, ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kasance lafiya.
To a gaida Aisha Mu'azu, yanzu kuma a bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta email.
To za mu fara ne da sakon Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir, jihar Yobe, Najeriya, wanda ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Shirin gwamnatin Najeriya na dawowa da tallafin man fetur a gaskiya labari ne mai faranta rai. Fatan mu Allah ya sa hakan ya kasance. Sai kuma sakon Abubakar Salisu a rikimin Fortescue dake jihar Yobe, wanda ya ce assalamu alaikum muryar Amurka. Haba hukumomin jamhuriyar Benin ya kamata ku mai da hankali akan harkar ilimi, ganin yadda ɗalibai suka yi watanni uku ba sa zuwa makaranta, kuma shi ilimi shine gishirin rayuwa. Shi kuma Buhari Yahaya Unguru jihar Yobe cewa yi assalamu alaikum VOA Hausa. Wallahi mu talakawan Najeriya ba mu ji daɗin sake rufe makarantu da gwamnatin ƙasar ta yi ba, don haka muna jin hankalinsu da su samar da sharuɗan kaucewa kamuwa da annobar a makarantu. A ci gaba da karatu shine mafita, da fatan koken zai kai ga inda ya dace. Hakika muna yaba wa jami'an tsaron DSS a bisa kokarinsu na gano wata makarƙashiya na tayar da rikici a wasu jihohin ƙasarmu Najeriya. Ko shakka babu wannan abin a yaba ne, muna fatar Allah ya taimaki jami'an tsaronmu a duk inda suke. Amin suma amin. Sako daga Ukasha Abdulsalam Koko da Abdullahi Abubakar Gondu duk a jihar Kebbi. Sai kuma sakon Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri jihar Neja, wanda ya ce muna kira ga gwamnatin Muhammadu Buhari da ta gyara mana hanyar da ta taso daga Tagina zuwa Kagara da birnin Gwari zuwa Kaduna. Muna jin ana gyaran wasu hanyoyi amma gwamnati ta manta da wannan muhimmiyar hanya. A ƙarshe sai sakon Nasiba matar Rilwanu Ibrahim London Wuba tare da Samira Iya Abbas daga jihar Adamawa, waɗanda suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. Muna kira ga hukumar DSS ta Najeriya cewa su iya duk mai yiwa domin ganin sun damƙe duk wani mai hannu a yankurin kawo hayaniya a cikin addini.
To madalla, an gaishe ka Mahmud Lalo, yanzu kuma sai labarai a taƙaice.
Laraba ake sa ran majalisar wakilan Amurka za ta kada kura'a akan tsige shugaba Donald Trump karo na biyu, abinda ba a taba gani ba a tarihin Amurka. Masu gabatar da kara a Amurka sun faɗa a jiya Talata cewa sun gano mutane fiye da 170 da tayu a tuhume su akan aikata manyan laifuka dangane da mummunan farmakin da aka kai akan ginin majalisar dokokin Amurka a makon da ya gabata. Kuma ana sa ran adadin zai karu zuwa ɗaruruwa nan da makonni masu zuwa, yayin da ake ci gaba da farautar masu zanga-zangar da ke goyon bayan Trump da suka afka ginin.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu dauke da wani shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin kuma editan mu ta yau, sai Julie Levis Gresham wanda ta hada shirin da injiniyan mu na yau. Ni ce taku Binti Essero nake muku fatan alkhairi ma salam. Yanzu kuma sai a dakaci shirinmu na yau da gobe.